نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا جد نبود بوديا ده الله سبحانه وتعالى. Cikin ikon sa rayuwarmu ka iso wannan rana ta 24 a cikin wannan wata mai albarka wata Ramadan shekara 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Mun sake haduwa a wannan majalisi na Masjidu Sunna da ke kan titin Sarkawar cikin garin Asare a jihar Bauchi, inda muke haduwa don jin fassara da ma'anonin ayoyin Alƙur'ani mai girma babu mahali. Muna roƙon Allah Ta'ala ya mana muwafaka.
Amin.
Muna cikin suratul Qaf. Jiya mun tsaya aya ta 25, amma ina da bayanin da muka yi tsallake.
Mun
tsallake ayoyi biyu. Ƙwarai kuma yi bayanin suwa. Don haka yanzu sai mu koma baya. Koma aya ta 31.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
نعم. Ayoyin da suka gabata Allah madaukaki ya ambaci tanadin da ya yi ma waɗanda suka kibinsa, musamman waɗanda suka tara waɗancan siffofi da aka ambata a baya munana guda biyar. Allah ya yi alƙawarin cewa sai ya cika al'arabin nan buta. Mun ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa Allah ya yi alƙawarin aljanna ma zai cika ta. Mun ji kuma yaya cikawan zai kasance. To dama usulubi na Qur'ani kullum yana cizawa da ya kula. Ma'ana idan an tsoratar aka yi gargaɗi aka yi kashedi, to kuma sai a faɗaitar, sai a ja hankali, sai kuma a yi alƙawari. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, kuma za a kusato da aljanna ga waɗanda suke sun yi taƙawa, sun kiyaye dokar Allah subhanahu wa ta'ala. Tamkar ma aljanna ce, za a kawo ta kusa da su, ba su ne za su yi dogon taki don zuwa gare ta ba. Allah ce za a kusato da ita zuwa gare su. Ghayra ba'id, ba wai tana nesa da su ba. Ai ghayra ba'idin minhum fa yarawnaha. Aljanna idan ta zo aka nuna musu ita kusa da su, lokacin da ake hisabi ma ɗan aljanna za su ganta. Lokacin da aka kammala hisabi za a tsallaka kan sirati, sannan za a tsaida mutane kafin su shiga aljanna, za a musu iktisasi. Wannan shi ba hisabi ramuwa ce za a yi a tsakani domin a cire duk wani ƙurji a cikin zuciya. Idan an yi wannan kamar yadda hadisin annabi ambata, kana sai a musu umarni da shiga aljanna. To Allah ta'ala ya ce ghayra ba'idin, kana sai a ce musu haza ay almar'iyya, wannan abin da kuke gani, ma tu'aduna shine abin da aka ku wa'adi da shi, aka muku alƙawari fil akhira cewa za ku same shi a lahira a dalilin aikin ku, shine abin da aka yi alƙawari. Likulli awwabin, ga dukkan mai komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala, bai da al'amarinsa zuwa ga Allah. Rajain ila ta'atillahi fid dunya, mai yawan mai da al'amarinsa zuwa ga biyayya ga Allah a nan duniya. Hafizin, kuma wanda yake mai yawan tsarewa ga dokokin Allah subhanahu wataala. Ai hafizun li hududihi, wanda yake tsarewa iyakokin Allah subhanahu wataala. Kaga kenan, anan Allah ya ambaci aljanna zai sanya ta da zamanto sakamako ga masu waɗannan siffa biyu, al-awwabu al-hafizu. Ubay ibn Umar sai ke cewa al-awwabu al-hafizu alladhi la yajlisu majlisan hasta yastaghfir Allah, wanda ake ce da shi al-awwabu al-hafizu, da yawan mai da al'amarinsa zuwa ga Allah. Kana kuma mai yawan tsarewa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a tsare, to za ka same shi daga cikin siffarsa har ilau, ba zai taɓa zama a waje ba, ya tashi a wajen face sai ya nemi gafarar Allah. Daga shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kafaratul majlis. Lokacin da mutum ya zo a majalisi, to zai rika taka tsantsan da abinda bakinsa yake faɗa, saboda yana tuna ubangijinsa, yana ƙoƙarin tsarewa dokar Allah. Kuma idan har ya tashi a majalisin, to zai yi istighfari, ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala gafar. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wani yake ce kafaratul majlis. Duk inda ka zauna ka tashi, to ka yi ta lokacin da ka tashi. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi cewa man jalasa majlisan wa lam yadhkur fiha ismullah wa lam yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu tira in sha'a adzaba ko wa in sha'a ghafara lahu, aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya zauna a wani majalisi bai ambaci sunan Allah subhanahu wataala ba, bai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ya tashi a wannan majalisin ko da bai faɗi wata magana wanda ta saba wa shari'a ba, amma a zaman da yayi bai yi salati ga annabi, bai kuma wato yi zikirin Allah ba, to wannan zaman ya zamanto masa hasara. In Allah ya ga dama a kiyama sai ya kama shi, a ɓata lokacinsa da yayi bai ambaci Allah ko ya yi salati ga manzansa ba har ya tashi, ya azabtar da shi akan haka. In kuma Allah ya ga dama sai ya fi masa. Don haka kaga na wajen shi Ubay ibn Umar sai ya ce daga cikin siffa na wanda yake al-awwab al-hafiz shine wanda baya zama a majalisi har sai ya yi istighfari. Kaga wannan iyaka kenan na wanda yake mai da al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wataala. To Allah ya ambaci aljanna tasu ce, wata daga cikin siffarsu ya ce man khashiya ar-rahman bil ghaibi, kuma shine wanda yake tsoron ubangijinsa a fake, ba sai a bayyana ne yake bayyana tsoron Allah ba, a bayyane da a koye duka yana taka tsantsan dangane da lamarin ubangiji. In mutane ba sa ganinsa, to ya san Allah subhanahu wa ta'ala yana ganinsa. Don haka yakan ji tsoron ubangiji na kamun da zai masa in ya saba masa, yakan yi kokari a koye ma ya bi Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan yana daga cikin sifa ta yin aljanna, yana daga cikin sifa na wanda Allah ya kira shi al-awwab al-hafiz. Ai khafahu wa lam yarahu, wanda yake tsoron Allah amma baya ganin Allah din. Aw fil khulwati, kamar yadda Allah ya faɗa can dai cikin suratul baqara da wasu wajaje, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kaga can ma al-muttaqun, sai Allah ya bada siffar su cewa su ne waɗanda suke imani da abin da basu gani ba. To kaga tunda ka san Allah ta'ala yana ɗare kuma yana kallon abin da bayi suke aikatawa, to ba wa zai ji kunyar ubangijinsa ko da a koye ne. Aw wasu malamai kuma suka ce fil khulwati hina la yarahu ahad, in yana keɓe yadda ba wanda yake kallonsa, to anan ma yana kiyaye dokar Allah subhanahu wa ta'ala, yana tsoron Allah. Wannan sai ya dace da hadithin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace sab'atun yuzilluhum Allah fi dhillihi wa ma la dhilla illa dhillu, nau'in mutum bakwai da Allah zai sanya su cikin inuwarsa a ranar alkiyama, ran da babu wata inuwa sai wannan ta Allah din. Daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu, mutumin da ya tuna Allah yana keɓe shi kadai, ya tuna Allah, ya tuna buwayar Allah, ya tuna kwarjinin Allah da girmansa, ya tuna azabar Allah ga waɗanda suka saba, ya tuna karamci na Ubangiji da ya tanadin aljanna ya kwadaitar da ita ga waɗanda suka bi shi, ya kuma tuna takasirinsa da tafridinsa. Ka san akwai takasir, akwai tafrid. Takasir shi ne abin da za ka yi mai kyau kuma sai ka gaza baka cika shi sosai ba, ka zo sallah amma sai tunani ya bujiro maka, an yi jinkiri local government ba biya albashi ba, sai ka ga in ba a yi sa'a ba mutum ya zo shi yana sa yanzu dai an biya su ko Allah sa ka rakuma, to sai ka ga in ba a yi sa'a ba mutum ya zo sallah yana ta lissafe-lissafe, to wannan shi ne takasir, gazawa. Sannan akwai kuma wanda yake tafarid, shi kuma tafarid sakaci, abin da ya kamata ka yi mai kyau sai ka ƙi, sai ka ɓata lokacinka kuma a shirme, ko ka ɓata lokacinka haka baka yi abin da ya dace ba, wannan shi ne tafarid. To wannan yawanci siffa ce ta ɗan adam. To bawa idan ya tuna Ubangijinsa da kwarjinin Ubangijinsa da abin da ya tattali a aljanna da waɗanda suke sun bi shi ba su ɓata lokacinsu ba, shi kuma ya tuna takasirinsa, ya gaza a inda aka ce cika mudu bai cika shi yadda ya kamata ba, akwai wani waje ma inda ya ɓata lokacinsa bai yi abin da ya dace ba, wa in ya tuna wannan, wannan sai ya sanya shi ya ji fargaba, yaya al'amarinsa zai zama kenan a kiyama, sai ya zubar da hawaye saboda tsoron Ubangijinsa da kuma yana maraice ma Allah akan ya yafe masa. To wannan bawan da ya wannan zakarallah khaliyan, ya tuna Allah a keɓe, fa fadat aynahu, idanunsa ya zub da hawaye, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala zai jinjina masa, zai sanya shi a ƙarƙashin inuwarsa a ran da babu inuwa sai tasa. To shi ne nan Allah ya ce man khashiya ar-rahman bil ghaib, wanda ya kiyaye dokar Allah a keɓe, wa jaa bi qalbin munib, kuma ya zo da zuciya mai yawan komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ay muqabilin ala ta'atihi, wadda take fuskanta zuwa ga biyayya ga Allah, wa yuqalu lil muttaqina aidan, har ila masu taqawa a kiyamar dai bayan an musu albushir da aljanna an jawo ta kusa da isu suna ganinta, kana sai a ce musu udkhuluha bisalam, ku shige ta da aminci ko kuma ku shige ta da sallama. Wannan mun yi bayani a wannan gaba tsallaken da muka yi jiya ko, Allah ta'ala ya ce zalika yawmul khulud, wannan shine rana ta dawwama, ai ad-dawamu fil janna, za ku dawwama a cikin aljanna matuƙa kun bi Allah subhanahu wa ta'ala, kun yi taka tsantsan dangane da abin da Allah ta'ala ya hana, kun kuma rungumi abin da ya umarni. Allah ta'ala ya ce lahum ma yasha'una fiha, kuma suna da duk abin da suka ga dama a cikin aljanna, safanin annabi Adam da aka sanya shi farkon lamari abul ins, sai aka masa aini, aka sa masa doka, ga wata itaciya kada ka kusace ta, wala taqraba hadhihi shajara, kai da matarka kada ku kusaci wannan itaciya, ballantana har ku sha'awa ko kuma ku cira ku ci, amma komai na aljanna ku yi amfani da shi. To kaga su an sanya musu doka, amma yanzu idan bawa ya shiga aljanna babu wannan doka, shi ne Allah ya ce lahu ma yasha'una fiha, suna da duk abin da suka ga dama a cikin aljanna Allah ta'ala ya halatta musu. Allah ya ce waladaina mazid, kuma a wajenmu akwai ƙari, ai ziyadatan ala ma amilu, ƙari akan aikin nasu, saboda ba aikinka ne yake shigar da kai aljanna ba. Falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna babu wanda aikinsa yake shigar da shi aljanna sai dai in falalar Allah ta lullube shi, amma ka baki kirji kace ka istihqaqin aljanna a dalilin aikin ka kaiwa ai ka kara mana aga cewa aikin naka in ya kai wani abu ai Allah ne maka ni'imomi masu yawa kuma shi ya shiryar da kai wasu kuma ya batar da su yayin su yan wuta kai kuma ya maka alfarma bai yi ka dan wuta ba kuma ya shiryar da kai zuwa ga gaskiya kuma a duniyar ya tara maka ni'imomi duka da arzikin sa kai dan ma arzikin sa ne to yan bautar da zaka masa na dan wani takaitaccen lokaci ya isa har ka bugi kirji cewa kai ne a kana na karkashin falala ta ubangiji mu dai muna nema daga wajen falalar Allah ne ba ma tunanin akwai wanda ya isa ya shigar da mu aljanna in ba mu halicin aljanna ba to don haka Allah subhanahu wataala yace waladaina mazid kuma muna da ƙari bayan sun shiga aljanna mu ambaci irin ƙarin da Allah subhanahu wataala zai musu a cikin aljanna mafificin ƙari shine na kololuwa hadisin da ya tabbata daga wato wanda Imam Muslim ya rawaito sai ma ya kulla ba sunan babin babu ithbatir ayatul mu'minina fil akhirati rabbuhu babun da yake nuna ce tabbatar da cewa mu'minai za su ga ubangijin su za su ga zatin ubangijin su wannan ganin zatin ubangiji da za su yi shine a cikin aljanna hadisi ya tabbata daga Suhaib ya Allah ya kara masa da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza dakhala ahadul jannata aljanna idan yan aljanna suka shiga cikin aljanna qala sai yace wato annabi yace yaqulu Allah tabaraka wa taala Allah madaukaki zai ce musu turiduna shay'a an azidakum kuna buƙatan wani abu da muku ƙari fa yaqulu sai su ce alam tubayyibu wujuhahan aw wujuhana ya Allah ai ka sanya hafsa cikin mu sun yi haske tun a lokacin hisabi inda zai kasance yawma tabayyabu wujuhum wa taswaddu wujuh amma sai Allah ya sanya fusaken su suka yi haske alama na albushir alam tudkhilana aljanna ya Allah baka shigar da mu aljanna ba bayan wadansu basu tsallake sirai ba wa najjaytana minan nar wa najjina wa tunjina minan nar kuma ya Allah baka tserar da mu daga wuta bane wato suna tabbatar ma ubangiji ai sukar Allah ya musu komai ba abinda Allah bai musu ba qala annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai Allah madaukaki ya musu wani kari fayakshifal hijab sai Allah ya yi wannan shamakin da yake hana a ganshi shamakin da ya hana annabi Musa ganin Allah shamakin da ya hana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya yi iraji yaga ubangijinsa da yace nuru anna arahu a wata riwaya ce ra'aitu nura daga hadisin Abu Dharr al-Ghifari to sai Allah ta'ala yayi wannan shamaki sai su ga zatin ubangiji yayi Allah yake Allah ka tabbatar mana wannan gari fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nazar ila rabbihim azza wa jalla annabi sallallahu alaihi wasallam yace duda din da suka ji a aljanna ba a ba su wani abu wanda yafi kaunatuwa zuwa gare su sama da ganin zatin ubangiji da rasi ba sai dai musu kewar aljanna ma baki daya thumma tala hadhihi al-aya sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai karanta wannan aya ko kuma mai riwaya Suhaib ya karanta wannan aya inda Allah ya ce lil ladina ahsanu husna wa ziyada a cikin suratul yunus dama Allah ya ce ga wadanda suka kyautata su ma suna da kyautatawa ai al-jazaa'u min jinsil amal nan al-husna ismun lil janna wato ga wadanda suka kyautata suka bi Allah subhanahu wa ta'ala suka danne zuciyarsu suka fi karfanta fusgar shaydan suka nemi Allah ya kare su kuma suka dage wajen gwagwarmayar din Allah har suka kai ga kabarin su suna biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala barbado to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su aljanna shine al-husna kuma yace wa ziyada zai kuma musu ƙari wannan annazar ila wajhi llahi alkarim ko ila zati llah wannan shine abin da yake na ziyada din da Allah zai musu kamar yadda malamai suka ambata wannan aya sai ta munasaba da nan inda Allah ce lahum ma yasha'u fiha waladaina mazid Allah ka sanya mu cikin wanda za su samu wannan ni'ima Allah ya ce
wa kam ahlakna qablahum min qarnihum ashaddu minhum baqashan fanaqabu تنقبوا في البلاد هل من نحيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود
الله تعالى يجي وكم أهلكنا قبل طلوع الشمس an koma kan Qurayshawa bayan da aka tabbatar musu abinda suke musu nasa na tashin alkiyama Allah ya ambaci ma abinda zai kasance bangare daga ciki da sakamakon guda biyu da ya tanadi Allah madaukake ya ce wa kam ahlakana qablahum min qarni idan har suna ga cewa walwala ce ta dukiya walwala ce ta karfi walwala ce ta lafiya ta kowace irin ni'ima yasa suka kangara malakar Allah subhanahu wataala suka karaita annabi to Allah sai yake nuna musu nawa ne muka halakar a gabanin su min karni na karnoni al'ummomi kenan al'umma karni ana cewa al'umma da suka zauna wani ayyanannen zamani wani lokaci kuma ana ambata shi dangane da mudda na zamani kamar a ce shekara 100 ko abin da bai kai haka ba ce karni guda to nawa ne daga cikin karnoni al'ummomin kenan da suka zauna a zaman na mabambanta muka halakar ai ma'ana da yawa kenan Allah ya halakar da yawa ai ahlakna qabla kuffar quraish qurunan kathiratan min al-kuffar gaban wadannan kafaran quraishawa Allah ta'ala ya halakar da yawa daga cikin kafirai na al-ummi wadanda suka shige kamar yadda Allah ya ambata cikin suratul an'am alam yarau kam ahlakna min qablihim min qablin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين الله مدوك كينا أمبا تشيوا أي أقبان سو قريشاوا دا سكي كريتاوا شمبا سقبين دا متحلكا دا متاني دا يوا كرنوني ما سيوا makkannahum fil ardi wadanda mun tabbatar da su a ban kasa su ma sun kama kasa kamar yadda ake cewa sun kama kasa sun samu mulki sun samu kaza malam nu makkallakum irin yadda ku ba mu kore muku ba bamu tabbatar da ku kamar yadda muka tabbatar da su ba wa arsalna samaa alaihim midrara sai Allah ta'ala ya aiko ruwa mamako a kansu مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم ادلين روى ما ماكم aka sanya koran suna gudana karkashin su kasan ruwa yana daga cikin asalin rayuwa
aini
idan babu ruwa rayuwa ba ta gudana yadda zaka gane haka a ce an kira sallah rana ta fadi sai aka maka abinci kurba ruwan sha duk a neman arasa ya kake gani zaka san muhimmancin sa ko to rayuwa ba ta gudana sai da ruwa ruwa shine ginshike rayuwa to Allah ta'ala ya ba su sai suka kafarce mu Allah suka kutulce don haka Allah bai kyale su ne ce fa ahlaknahum bi dhunubihim sai muka halakar da su a dalilin zunubin su wa ansha'na min ba'dihim qarnan akhar bayan su kuma sai muka halicci wadansu karnonin daban su ma suka rayu don haka duk yadda wata al'umma take ga ta kama kasa take ga ta kai wani matsayi wai na samun ilimin zamantakewar duniya da kuma gyara duniya da kuma ƙarfi da duk wani abu da ake samu wanda suke ga su sun tsayu wallahi ba su karfin Allah ba lokaci guda sai Allah ya halaka su sai kuma ya kawo wadansu wadanda ba su ba in haka lamarin yake sai ya kawo wadansu wadanda ba su ba su ma a gaya za su yi aiki ko a yanzu duk da ba za a halakar da al'umma baki daya ba to amma Allah ta'ala zai iya caccanje lamura yau wadancan su ne suke da iko yanzu da Ingila ba ita ce ta mallakin duniya ba America ma ta mata mulkin mallaka a karkashin ta take da sauransu duk ta mamaye ko ina ita ake ji eh the English Empire amma yanzu ba ta zama almajira ba banda koroman barayi ta sa kasashen da ta yi mulkin mallaka shugabannin su saci kudi su kai taimar CC da kibiya da kibayarwa annan haka suke yi ba su da kome wallahi parasites ne kaga Allah sai canza sai aka kawo wadansu kuma su ma yanzu da suke banka ma suna ga su san kai lokaci guda ne sai Allah ya halaka da su sai aka kawo wadansu to haka wadanda ba su kai sun ba duk wanda yake wal banka ma yake ganin shi wani abu ne ko da a cikin daidaikon mutane saboda dukiyarsa ko saboda shi ne akan mulki ko saboda wani abu da yake ta abin nan takama da shi to Allah subhanahu wataala babu akan idan mutane sai ga an sake warbar da shi ya zama ba komai ba zama abin tausayi yanzu ba a zancansa wasu ne da ake ganin su ba kowa ba yanzu kuma suka taso suka zama wani haka rayuwar take don haka babu kubuta sai bin Allah subhanahu wataala kada mutum ya banka ma da abin da Allah ya masa na ni'ima a wannan rayuwa ya gode ma Allah akan ni'imar da ya masa to sai ni'imar ta ƙara zamantowa ƙarin ni'ima haka lamarin yake to Allah subhanahu wataala yace wa kam ahlakna qablahum min qarni nawa ne muka halakar cikin karnoni a gabanin su hum ashaddu minhum batasha wadanda sun fi su tsananin karfi albatashi shine damka ma'ana duk wadanda suka fuskance su to ba sa iya musu in sun fuskanci nan to ba yadda aka iya eh kamar yadda da misali Roman Empire take ko kafin a Roman Empire suna wata yi ai an yi su da yawa an yi Roman Empire an yi Persian Empire kala-kala ga sunan empires da aka yi a tarihi waɗanda in sun nausa nan wajen ba wanda ya isa musu ba wanda yake iya fuskantar su amma yin sai suka zamanto ƙasa suka zamanto ƙaskantattu to an yi a gabanin Qurayshawa an yi irin waɗannan daulolin masu ƙarfin gaske wanda suka fi Qurayshawa tsananin ƙarfi Allah ya ce fanaqqafu fil biladi amma sai suka bincika a cikin ƙasashe cikin garuruwa lokacin da azabar Allah ta zo musu Allah ya nufin kama su suna ta bincikawa hal min mahis shin akwai wata maguda ne akwai inda za su guje wa azabar Allah akwai inda za su so tsira amma ba su samu ba ai mahilin wa mahrabin akwai wata mafaka akwai inda za su gudu mahrabin lahu gare su aw li ghayrihim min al-mauti daga mutuwa ko kuma kaskanci idan Allah ya nufe su da shi falam yajidu ba su samu ba kenan wannan yana tabbatar mana abinda annabi ya faɗa cikin hadisi la malja wa la manja min Allah illa ilayhi ba a fake ma Allah in yi nufin kama mutum ba inda zaka je ka fake wala manja ba a tsere ga ubangiji a tsira daga kamun sa a sanya wai wani kandagarki da zai tsara mutum daga azabar Allah ko daga kamun sa illa ilayhi sai dai in wajen Allah dan haka kowa kaga nan Allah ya ambata mu Qurayshawa in yi nufin kama su to babu wani abin da zai hana kamun Allah akan su shi yasa yace inna batasha rabbika la shadid kamun ubangijinka yana da tsanani duk lokacin da Allah ya damki bawa to fa ya damku haka Allah ya mushi gabanin Qurayshawa da yake Allah ta'ala ya yi nufin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shari'a shi yasa ka aka tallata wa annabi lokacin da yake dawa daga Ta'if farko-farkon da'awa Makka ta masa kunci zafi yayi yawa an kareta shi an cutar da shi an muzanta shi an masa sallallahu alaihi wasallam tunda shi an aike shi zuwa ga dukkan talibai ne sai ya fita daga Makka sai ya tafi Ta'if tunda su ne wato kaman daya kafadar Quraishawa wajen karfi a cikin Larabawa suka iya je wajen su dan ya roke su wato ya musu wa'azi can ma Annabi sallallahu alaihi wasallama bai samu tariye na kirki ba suka bayar wa Annabi rotsai lokacin da Annabi yake dawowa yana tsakanin wasu duwatsu yana sallah sai Allah madaukaki ya aiko mala'ika suka zo wajen sa wani mala'ika ya zo ya ambaci sunan sa yace shine mala'ika na duwar wasu Allah ne ya aiko shi in kana so ga wadancan duwatsun ya ayyana wasu manya-manyan duwatsu masu girma masu tsayi masu fadi yace in kana so sai in dauka daya na jefa a Makka a halaka su daya in jefa a Ta'ifa a halaka su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya roki ubangijin sa yace ya ubangiji ai ba su san ni manzo wani shi yasa sai karanta yace fata na a samu wadanda za su bauta wa Allah daga cikin tsatson su Annabi haka ya fada ina fatan a samu wadanda za su kadaita Allah ba sa shauka da shi daga cikin tsatson su kuma hakan ta faru su manya-manyan azzaluman da suka kuntata masa Makka har ya fita wallahi lokacin da Annabi zai koma Makka bai samu shiga Makka ba sai da wani daga cikin Quraishawa ya zo shi ya sanya shi a karkashin alfarmarsa ku duba darajar da Annabi yake da ita dan dangi amma a lokacin inda zai shiga suka gano shi ta bayan gari zai zo dama fa kwansa suke yi za su kashe shi to sai da wani daga cikin abin nan Quraishawa ya zo shi shuwa gabanni ya sanya shi a cikin alfarmarsa tukunne shi to kaga Allah ta'ala da ya kawo shi wa gabanin Quraishawa wanda suka kuntata wa Annabi lokaci guda Allah ya tara su a Badar in banda hikima ta Ubangiji Allah ta'ala ya nufi manzon Allah ya je shi ya yaki mu'abin nan ya umarce shi ya nufe shi da ya je ya tare ayaran Abu Sufyan ne shi kuma Abu Sufyan yana dawowa yana jagorantar wani babban ayari na fataucin Quraishawa sun dawo daga ƙasar Sham daga Damashka Syria lokacin tana karkashin Romawa to a lokacin yana dawowa Annabi sai za su zo ta wajen jikin Madina Annabi ya fita shi yasa bai fita da shirin yaki ba ɗan mutanen da suka fita tsirari ne mutum 300 ne da shawo wani ma ba shi da makami mafi yawancin su ba su da makamai wani ko kulke babu a hannunsa babu abun hawa da kafin suka tafi har ma wasu ba sai takalma ma wadatacce akan su za su je ne su bubbuge ayari su kwace kayan su ya zamanto compensation ga abin da aka kwace musu na duke su a Makka aka musu warwasu to sai Allah ta'ala ya sanya Abu Sufyan ya samu labari sai ya canja hanya kuma an kai labarin ga Qurayshawa su kuma sai suka shirin runduna na mutum 1000 ba mu zo mu kare dukiyar lokacin da suka iso kafin su iso sai aka ce musu Abu Sufyan ya kubuta tunda kun fito kare dukiyar ku ne ku koma sai suka ce wallahi ba za mu koma ba suka ce ba za mu koma ba hatta ya kaza Allahu bainana wa bainal Muhammad sai Allah ta'ala ya yanke abin da zai faru tsakanin mu da Muhammad yau sai an kece rai ya san kan mu abin nan menene ake cewa ne ha kan wa ba ne ne ba yawa ba kan wallah san su san isan Quraishawa su ba kan wallah sa bane hukunci ne na Ubangiji ba to sai wasu daga ciki suka ce to mu kan zanzan mu koma shine mutum 300 kusan 300 sun sai suka koma sai ka bar mutum 700 ne kana kuma aka zo sai aka yaki saboda Allah haka yayi nufi ya tattaro shugabannin Quraishawa wanda suke saba suka kuntata wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a kawo su wajen waɗannan talakawa ramammun samari da ba su da kuɗi ba su da kaune babu wadataccen kayan fada kuma su kashe su hukunci ne na Ubangiji inna batasha rabbika la shadid to kaga addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aka Allah ta'ala ya amsa masa ba halaka Makka ba halaka Ta'ifa ba amma su waɗannan shugabannin Allah ya halaka su anan ne aka kashe abin nan fir'aunu hadhihi al-umma abin nan Abu Jahl ko Amr ibn Hisham haka sunansa Amr ibn Hisham al-Makhzumi aka kashe shi anan aka kashe Utbah ibn Rabi'a shugaban kabilar Abd Shams anan aka kashe dan uwansa abin nan Shaybatu ibn Rabi'a ana aka kashe dan sa mai tsananin gaba ga addinin musulunci Walid ibn Utba ana aka kashe shi waɗannan duk ana aka kashe su wanda yake abin nan shugaban kabilar Sahab Banu Sahab abin nan Umayyah ibn Khalaf wanda Umayyah ibn Khalaf saboda kudin da yake da shi yaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai yake masa izgilaci ka ga mu ubangijinka aljannar da yake cewa ba zai samu a ciki ba idan an je kiyamar ta ka inda gaskiya ne ina da kudin da zan saya ka duba katarci da iya shege to anan aka je aka yi watan dasa duk waɗannan shugabannin ƙarsha manya manya matsiyatan anan Allah ya tara su ma kashe su wasu wani abun mamaki addu'ar da Annabi fatan da yayi ya ga mala'ikan duwa su yace ina fata ubangiji na ya fitar da daga cikin tsatsan su mutane masu bautar Allah da ba sa shirki da shi kuma sai Allah ya fitar Walid ibn al-Mughira shi da je bakafin ayyakin Badar ya mutu amma yana cikin manya manya masu gaba da addinin musulunci shine ma Allah masa alƙawarin wuta a cikin aljanna abin nan a cikin alqur'ani to kaga shine mahaifin Khalid ibn al-Walid kaga Allah ya fitar wani gwarzo daga cikin tsatsansa Khalid ibn al-Walid sannan akwai kansa Walid ibn al-Walid shi bai shahara ba saboda shi ya rasu ne tun ana Madina kafin rasuwar Annabi Walid ibn al-Walid ibn al-Mughira kaga Allah ya fitar daga jikin shi Walid ibn al-Mughira sannan shi kansa abin nan sai ga dan shi kansa Abu Jahal sai ga dan sa Ikrimah ibn Abi Jahal babban sahabi wanda yazo shi yayi futuhat shahada yayi shi ma'araka zamanin Umar ibn al-Khattab haka daga jikin Abu Jahal ya fito Allah ya fitar da shi gashi ga irin su abin nan shi wancan Umayyah ibn Khalaf shi ma dan sai musulunta lokacin da ake fatuwa Makka har ma Annabi ya ari sulke a wajensa masu yawa shine Safwan ibn Umayya har hadisi shi ma yaro akwai hadisan sa da ya rawaito to don kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya so shiriya ne dangane da su to amma tuntuni Allah yake gaya wa Qurayshawa ba fa gagaran Allah su kai ba an halakar a gabanin su karnoni da suka fi su karfi amma da azabar Allah ta zo sun bincika ai fattashu fil bilad sun bincika cikin kasashe cikin garuruwa ina za su guje wa mutuwa ina za su guje wa kafin Allah hal min mahis shin akwai wata maguda ne babu don haka Allah ya ce inna fi zalika la dhikra lalle ku sani a cikin wannan abin da Allah yake ambatawa na wa'azi qadiyyar da ta faru tsakanin manzon Allah da Qurayshawa a kowane lokaci wannan qadiyya tana zamantowa izna mutane su rike ta domin bin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce la dhikra inna fi zalika lalle a cikin wannan abin da aka ambata la dhikra akwai tunatarwa akwai wa'azi aina iza liman kana lahu qalbu ga wanda ya kasance yana da hankali ai aqlu haka wasu malamai ibn abbas ne fassara da wasu malamai abinda ake nufi qalbun anan ana nufin aqlu yatadabbaru bihi wanda yake lura da shi wasu malamai sun ambaci abinda ake nufi da qalbun wato shine an-nafsul hayya an-nafsul hayya ibaratun ne anin nafsil hayya wato rai wanda yake fadakakke wanda yake da nutsuwa rai wanda yake fadakakke sai suke amfani da wata waka Ibn Qaisi wanda yake wa wata farkasa Uraiza ko yana ambatawa yana cewa wato adarwaki minni anna hubbaki qatali wa annaki mahama ta'amru al-qalba yaf'ali to anan al-qalb a maganar Ibn Qaisi yadda masu fashin baki na wannan waka tasa suka yi yana nufin al-qalbul hayya wato rai wanda yake fadakakke to nan in ma can in ma nan ko dai zamanto aqlun wanda shine yawancin malamai suka faranjayarwa hankali ga wanda yake da hankali qalbun anan ana nufin hankali domin an nuna maka cewa akwai alaka a tsakanin kwakwalwa kenan da kuma mai da zuciya tunanin mutum yana da alaka da zuciyarsa asali mu mutum da Qur'ani ya gaya mana cewa zuciya ita ce santa to ko ka ce mana kwakwalwa ne ba za mu yarda ba iliminka ne watakila bai tsinkaya ba a ce maka duk tadbirin abubuwa a cikin kwakwalwa ne a'a mu kan a zuciya ne tunda Qur'ani ya gaya mana zuciya mahalicin zuciya mahalicin jikin shi ne ambaci zuciya to don haka zuciyar ce to to akwai alaka ne a tsakanin zuciya da kuma tunani da kokolwar kenan na dan adam Allah ubangiji ya samu dace amin to Allah subhanahu wataala yace la dhikra akwai wa'azi liman kana lahu qalbun ga wanda yake da hankali ko kuma wanda yake da rayi fadakakke aw alqasafa ko kuma in ma da bashi da hankali yanzu ya kasa kunne ay istama alwa'z ya shaura alwa'z wa huwa shahid kuma sannan yana halarce ay hadiru qalbi zuciya sanana kuma wani abu da Allah ya jera mu wa'zi baya amfani ga mutum sai in ya fada cikin wadannan abubuwa guda uku na farko in kana lahu qalbun mutum wanda yake mai hankali shine idan an ambaci abu an yi wa'azi to shine yake amfani da wa'azi idan yana da hankali wani daga cikin sahabbai yake ambatawa cewa abin da ya saka ya musulunta wato gumakan da yake bautawa ne sai tsaya ya dogon tunani wata rai zo samu sun kakkare wani abu ya karya su sai ya tashi ya gyaggyara su ya gyaggyara su ya gyaggyara su ba kowa ba ne ma bashir ne baban Nu'man ibn Bashir akwai sahabban annabi Nu'man ibn Bashir shi yaro ne a lokacin mutanen Madina da shi da wani tsaransa ba su wuce shekara goma ba su sun musulunta amma a ɓoye ba su faɗa a gidansu ba babansa kuma ana ajewa gumaka na haularsu haular ƙabilarsu gumakan a wajensa suke kullum da safe kafin ya fita sai zo ya gyara su ya shashafa musu zuma da abubuwan da ake son shafawa don su sake kyalli suna kyau ya kuma roke su sa'a sai ya fita sai an fita shi kuma Nu'man sai ya lallabo sai ya zo da shi da abokin nan sai su balla hannayen ko su balla kan ko su balla wani abu shi kuma idan ya zo shi sai ya tabambami waye yawa kuma kanmu haka in kuna ga wanda ya sai ya gamu yana jin ba daɗi sai ya ɗauka gyaggyara sai da ake kwanaki ana yi haka kai wata ranar da ya zo don su a kare sai kawai tsaya yana tunani yace to ne yanzu waɗannan ababen da yake neman sa'a a wajensu an jera kwanaki kullum sai an ɓalla su ne yake gyarawa ba su iya kare kansu ba tsawon kwanakin nan yaya za a yi ne in ban da wauta na ce za su kare ne ka ga nan hankali ne masa amfani ko inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalb akwai wa'azi cikin abin da qur'ani ya zo da shi amma ga wanda yake da hankali to kaga nan hankali ya amfanar da shi ya gane abin da Allah ya faɗa kamar yanzu misali a ce maka mutum ne boka ne za a je wajensa a ce ana son kaza shi zai arziki a mutum kana son kasuwarka ta yi kyau ko kana son tirololinka su ƙaru ko kana son kaza ɗinka ya kaza sai a je wajen boka ya ko wasu suna zuwa gun boka ya Allah shirye su kuma wai idan abin ya yiwu kafin ya yi za su ɗau kuɗi su bashi balle kuma idan abin ya yiwu kasuwa tana ta garawa motoci kuma sai ƙaruwa suke yi sai ka ga ya rike shi ne zai je siyo masa shanda ya kawo ma shi ne zai yi masa rabon layya ya ɗauko kuɗi ya bashi to me yasa bai nema wa kansa ba shi tunda har in ya isa ya nema wa wani me hana yake zai zauna ya jira sai wani ya kawo masa tunda yanzu shi ne mai yi wa wasu ya yi makarsa ma to kaga an wajen mai hankali in yana da hankali zai gane wannan abin da shirme ne duk abin da ya faru dama Allah ya rubuta zai faru wallahi kuma duk bokancinsa in Allah bai nufa kasan zai faru wallahi ba zai faru ba to kaga anan hankali yakan yi wa mutum amfani sannan in har misali mutum da ya dogon tunani ma da hankalinsa ya fahimci wa'azi ya shirye ba to waɗannan abubuwa guda biyu in ya haɗa su aw alqasama ya kasa kunne ana wa'azi mutum sai ya yadda ya shaurara a lokacin da baka saurara ba yanzu misali sai ka ga wa'azu suka da yake sanyawa a radio to sai ga mutun ya zabi wanda yake so yake haka ne ko in gaskiya kake son ka ji sai ka ji kowanne a inda kake neman karin bayani sai ka je ka tambaya a wajen wanda zai fayyace maka kakirai abinda suka dinga fada ke ma majunan su kenan la tasma'u li hadha alqur'ani kar ku shawara qur'ani na kar ku shawara shi da can ma ya ni ya gudun kai ya ladan ka so ban dan izala ne zai samu ya gudun kai ya ladan ka Allah ya shirin da wannan to idan mutun ya kasa kunne inda kana saurara to zaka amfana amma saurara shi kadai ba zai maka amfani ba shi yasa sai aka addafi aka ce wa huwa shahid kaga nan au aka kawo liman kana lahu qalbun dan haka tunani hankali zai iya maka amfani shi kadai au an qasama nan ko ba a ce sai aka kawo wa addafi aka ce wa huwa shahid wanda ya kasa kunne alhali zuciyarsa tana nan wajen fahimtar abin da aka faɗa yana wannan sai ke nuna wa'azi ba zai maka amfani ba dan ka ji shi in baka kasa kunne kuma zuciyarka tana halarce ba ma'ana sai ka bada attention dinka full attention amma ka je ka wajen wa'azi ana darasi ne shikenan sai ka dauko waya sau da yawa sai ka ga mutane suna haka ka ga shi ya tafi can karshen masallaci dama sai ya samu wajen zai jingina sai ya dauko waya ana wa'azi yana browsing kuma yana daddaga kai zai ce to a fusge yake jin magana bai fahimce da wa irin su ne wanda idan ya je sai ya ce ai malam wani ya ce kaza sai ka dace ai a darasin ka a waje kaza ka ce kaza ce a ba bai fahimci magana ba ne asali akwai abin da ya kubce masa saboda waya ta kwace to in kana so ka shaurara kuma ka fahimta kuma wa'azi ya maka amfani ka kasa kunne sannan kuma ka ba da dukkan attention ɗinka wajen ƙoƙarin idrakin ma'anar da ake faɗa to anan ne insha Allah sai ka ga wa'azi ya amfanar da kai in karatu ne ma ake yi sai ka ga ka samu ma'arifa shi yasa Allah ta'ala ya ce aw al-qasama wa huwa shahid Allah ya sa mu dace shi yasa ka yi tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahi inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahi hatta addu'a hadithi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya amsar addu'a daga zuciyar da take rakkananna kuma mai wargi kana roƙon ubangiji amma tunaninka ya tafi wani waje Allah baya karɓar yin wannan addu'a gaskiya in zaka roƙi ubangiji zuciyarka tana kan ubangiji tana nan halarce ga ubangijin naka ka halarto da girman sa dama ka kamba ma shi ka jin addu'a ba sai kun koya ba wallahi sai an koyi ba har kawai ake yi shikenan Allah ta'ala al-wahhab al-ghaffar ar-razzaq shikenan kawai zai ta baka bane a in zaka roƙe shi akwai salon roƙa akwai salon roƙa sai ka mai da hankalinka yanzu don Allah waɗanda suke zuwa su je su roƙi alhazai idan za ka je ka roƙi alhaji wani abu na wata alfarma kake son wani dukiya ya ɗan baka domin ka kashe wani abu lokacin da kake masa magana kana yi ne kana ɗan dudduba waya ko kana magana da wani fuskantar sa za ka yi kuma da nutsuwa kuma ka mai da hankali hala jangon lafiya lafiya karwa to yake hankalinka za ka bayi sosai ka bashi attention shi ne ma zai dinga ma yana gadara ya haka to dan ka zuwa wala wala wane ne wane ne ko ba haka suke ba amma kai hankalinka kike bayarwa gaba daya to haka addu'a take daga cikin sharuɗan karɓar addu'a mai da hankalinka wajen ubangijinka halarto da girman ubangijinka marerece masa sanya buƙatar a cikin zuciyarka ka miƙa ma ubangijin naka a cikin zuciyarka to duka wannan yana cikin nan da aka ce wa au alqasama wa huwa shahid. Allah ta'ala yace wa laqad khalaqna samawati wal
arda.
An karanta? To yace wa laqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Hakika mun halicci samai da kasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin. Allah ta'ala yace a cikin kwana shida. Haka Allah ya fara. Ta yaya ake gane kwana ne? Ana gane kwana ne da fitowar wata da fitowar rana. Haka ne ko? Ko taurari? Ai idan babu wata babu taurari ba za ka gane rana ba. Yanzu in ka tafi can nesa-nesa wajen South Pole ɗin nan, in ka tafi can wajen irin su Norway, akwai inda su daren su ma gaba ɗaya bai wuce awa biyu ba. 2 hours, 22 hours ko 21 hours buka rana ne. Akwai wajen ma inda sun kuma raba musu aka yi rana wata shida, dare wata shida. To Allah ma cikin ikonsa ne da rahamarsa bai sanya wajen mutane suna zaune ba. Amma akwai mutane yanzu, akwai population na jama'a masu ɗan dama za su kai over 100,000 ko wajen 200 ko abin da ya kama da haka, da suka je suka kakkafa wajaje saboda research. To nan Allah ta'ala ce ya halicci sama da ƙasa a cikin kwana shida. Shi yasa nan aka ce aiki mai kidariha, a cikin gwargwadon kwana shida. Tunda lokacin babu kwana, a cikin gwargwadon abinda bai wuce tsawon kwana shida ba, sama da ƙasa duka Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su. Wakilin wasu malamai suka ce farkonsa shi ne gwargwadon ranar Lahadi, ƙarshensa kuma ranar Juma'a. Allah ya ce wa ma massana min lughub, babu kuma wata wahala da ta shafe mu. Wannan raddi aka yi ga Kirista da suke ambatawa tun gabanin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa Allah ya halicci sama da ƙasa a kwana shida. Nan sun faɗa gaskiya, sai suka ce a kwana bakwai ɗin kuma sai huta. Ta yi huta ko sai huta? Wanda ya gaji kuma shi ne ake hutawa ko? Kaga sun shabbaha Ubangiji da halitta kenan.
Barka.
Shi yasa Allah ya ce wa ma massana min lughub, ba wani gajiya da ta shafe mu. Wa inna ma ijaduha bi qawlina kuni, samar da su da lafazin Ubangiji ne ya ce ku kasance. Shikenan sai su kasance. Ku kasance, inna ma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Fakanat wa takhayyur li ta'limikum at-ta'anni fil umur. An kawo wannan jerin gwanan ne a ambaci kwanaki domin a koya wa mutane bin farsalin sanu. Wannan ayat dai in Allah ya yarda gobe za mu sake koma wa kanta bi idhnillahi ta'ala. Akwai yadda Allah madaukaki ya ambaci jerin gwano na yadda halittar samai da ƙasa ta sai kasance. Wala adada wasu hadisai da Annabi ya ƙara bayani na yadda halitta na sama da ƙasa suka kasance. Abin da muka faɗa ne dai Allah ya tara mu alala. Wannan ke kuskura kuma wannan abu Allah ya fi mana. Haka da mu wata hanyar shi Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Allah shiga bata mala, Allah saka da alkhairi. Kamar yadda ake kamar kullum, yau ma an kawo takardu na tallafi da aka samu wadda jumlar kuɗin ya kai 17,110. Amma Allah shi gafarta mala, su masu tattarawa suka ce wai roƙe ka, ai baya hanawa dama wai a karanta. Saboda wasu wai saƙonni ne musamman ta ɓangaren matan da sun ji sun san saƙonnin ya iso. To a yau an tara kamar haka, wani yaro ya kawo naira 200 a mahaifiyarsa, 50 naira a yayarsa, da kuma naira 20 a kansa. suna buƙatar sanya su a cikin addu'a wani ba mu Allah naira 50 wani ba mu Allah 300 wani dan agaji ma ya bada 200 wani ba mu Allah 500 akan a saka su a addu'a barayi sun matsa da balle musu shago a sabuwar kasuwa Allah ya kare su su kuma Allah tauna musu asiri masu musu wannan ta'ali wani ba mu Allah ya bada 300 wasu bayan Allah mata sun bada 2,500 wani bawan Allah ya bada 200 wasu bayan Allah sun bada 1,000 wani bawan Allah ya bada kayan maza manya safar set 2 wani bawan Allah ya bada kayan maza safar set 1 wata biyar Allah ta bada naira 40 ta hannun dan agaji wata biyar Allah 500 wata biyar Allah 2,000 akan Allah kai ladan ga mahaifinta wata bayar Allah ta bada kayan yara maza sabbi hasalu da fallan zani guda daya wata bayar Allah ta bada 1,000 akan Allah shiri danta naira 1,000 kuma ladan akai ga mahaifinta wani bawan Allah ya bada naira 100 wata bayar Allah mai suna Jumayya ta bada fallan zani daya wani bawan Allah 1,000 wata bayar Allah ta bada kayan yara sabbi na mata set daya na maza set ɗaya da kuma naira 1,000 akan neman addu'a ga mahaifanta da kuma dan uwanta Allah ya ba su lafiya wannan dai shine kudin da aka tattara a yau sai kuma ta banki an samu kudi naira 800,000 wanda suka shigo a yau Musa Yarima 1,000 Fauziya Balagai 1,000 wani bawan Allah 1,000 Hamdiya Umar 500 sai kuma wani bawan Allah har ila yau shi ma ya kawo 500,000 daga bayan da Ahad ya bayar wata bayar Allah ne to wata bayar Allah ta kawo 500,000 sannan jiya a lancin da aka yi na kaddamarwa an samu kudi har naira 156,395 wannan shine abin da aka tattara sai kuma jiya a bayanin da nayi na ce akwai baiwar Allah mahaifiyar ciyaman na karamar kuma take tallafawa sako ya iso ga shinan na ba ku ɗauka ko akwai turmin zani 8 da kuma yadi irin kashmira ko seven star kuka ce sunansa shi kuma shi ma guda 8 wato yadi goma ne a ciki to guda 8 ne wadda an kawo kuma gashi an bayar a wajen da ake tattara Allah ya saka mata da alkhairi malam akwai wasu sun rubuto takarda an sake rubutowa suka ce su ma roke ka kaman tambaya amma ba tambaya domin ka kai nasiha akan irin abin da yake faruwa wannan tace da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya ji kan iyayen malam tace ni ne mijina suka samu matsala da ƴan uwansa malam nayi ya setu ya dawo magana da ƴan uwan nasa yaki yanzu abin kusan shekara guda kenan malam yaki nayi abinda zai baka mamaki malam ciki ɗaya suka fito kuma ba wai ƴan uba bane malam nayi masa magana har ya min barazanar zai sake ni kuma na fita daga wannan harkar tasa to abinda zai ba da mamaki malam su kuma waɗannan ɗin ba jahilai ba ne makaranta ne dan daga cikinsu ma akwai wadda a kwana uku zai iya sauke alkur'ani to yanzu malam fushi yake da ni da ita matar kuma har ta kai ga ya daina kula ni kusan wata guda shine take so wai malam ka ba ta shawara me ya kamata ta yi sai kuma ta biyu wannan kuma ita ma ta ce tana neman taimako ne a ‘ya’yanta babu su da abin da za su ci komai zai sai dai ta sa ‘ya’yan nata ta su nemo ta ce kuma malam ‘ya’yan nata ba marayu ba ne ubansu yana nan a raye ta ce malam baya kawo mana komai a gidan nan kuma malam wallahi lafiyarsa ƙalau ko magani baya babu tun da azumin nan ya kama ba abin da ya yi mana ko kaɗan shi ne muke so malam ka ja hankalin irin don suna tsammanin ma yana zuwa gurin wannan tafsir
to wanda suka bada taimako ubangiji Allah ta'ala ya saka musu lafiya kuma wannan ya aka dogon bayani ne wanda zai iya cin lokaci akan su waɗannan batutuwan da aka ambata guda biyu amma dai a dunkulen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ba dan uwanka da kuka fito ciki da yaba ma kuma mutum a ce dan uwa wannan al'adar Hausawa ne e duka mun san cewa ko da Arabar ka da akwai da abdi amma ala ayi hali ukhuwa islamiyya ita ce abin da musulunci ya karfafawa dan uwanka musulmi wanda ko da ba ciki da yabo ka fito ba ya halatta ku kaurace mu juna tsawon kwana uku ji manzon Allah idan har wani abu ne ya kusatar da kai game da dan uwanka kaga ba za ka iya kula shi ba to an maka rango ne tsawon kwana uku kwana ɗaya baka kuyi magana ba kun haɗu musulunci ba zai kama ku da laifi ba kwana na biyu kwana na uku amma in kuka tsallaka kwana uku to kun shiga laifi Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ambata ya ce wa khairuhuma man yabda'u bis-salam wanda ya fi su alheri da daraja a wajen Allah shine wanda ya fara yi ma dan uwansa magana ya je fara masa yi masa sallama to wane ne zai suki ya samu alheri ya zama mai daraja a wajen Allah ku sani ita wannan rayuwar duniya a cikinta ne fa ake yan uwantaka na dangantaka idan kiyama ta tashi mahaifinka mahaifinki mahaifiyarka danki dan uwa ba ruwan kowa da kowa babanka ma mahaifiyarka ba za ta yadda ta baka lada ba ko kwaya daya a kiyama ba ruwan ta da in kaga dangantaka ta sake dawowa sai an shiga aljanna a nan ne dangantaka za ta sake dawowa ka tuna dan uwanka har ka iya kai masa ziyara saboda kuna da mahada wata kasuwa da Allah ta'ala ba gidan mutane ake zuwa ba aljanna ba ka ba kowa da gidan kowa balle ka je ka ga abin da aka bashi ya fanaka kuna dai da wani kasuwa da kuke haɗuwa to don haka a nan duniya ne ake yan uwantaka idan mutuwa ta zakke mutane fa yan uwantakan ta kare in an tashi a kiyama yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imra'in minhum yawma idhin sha'iyun kuma zumunci yana daga cikin abin da yake wajibi ina tsammani darasin mu na farko da muka fara a majalisin bana ai mun ambata aya ko cikin suratul Muhammad ko fa hal asaitu in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu wa asammahum wa a'ma absarahum kun fusafa in kuka juya baya a abin da Allah ya faɗa a nan muhallin sai mu ce umarnin da aka yi na yafiya a juna da kuma rike yan uwantaka in kuka juya baya an tufsidu fil ardi to barna za ku yi a ran kasa in kuka katse zumunci a tsakaninku sai kaga wanda yana bi ta da kulli a wannan wanda yana bi ta da kulli a wannan wataƙila sai a sanya mata a ciki wataƙila sai a sanya ƴaƴa ma a ciki kaga ko bayan ba kwana kun gadar da mangon irin da zunubin da ƴaƴan za su samu a dalilin gaban da kuka dasa musu kuna kwance a kabari kuma za ta same ku a dalilin mai juya baya a abin da Allah ya ce kuka kibi to Allah ya ce an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum kuma ku dinga kakkatsewa zumunci to Allah sai ya ambaci sakamako ga waɗanda suke barna a ban kasa suna kasa zumunci yace ulaika alladhina la'anahumullah masu barna a ban kasa su juya baya a abin da na farko tukun su kibin abin da annabi ya ce kuma su juya baya suna barna kuma su katse zumunci to masu wannan Allah ce la'anahumullah Allah ya tsine musu wa asammahum kuma Allah ya kuruntar da kunnansu saboda sun ki jin gaskiya su yi amfani da ita wa a'ma absaruhum Allah ya makantar da idanunsu saboda sun ga gaskiyar kuma sun ki sani to shi laka yadda shaytan ya yi talaqubi da zuciyarka ayi kokari don Allah ya yi wa juna a dawo a ci gaba da yan uwantaka dan takaitaccen lokaci ne kafin kuma mai rabawa ta raba kuma kar ka yadda kai wa matarka wani abu wannan ta kawo bayani alheri take nufin karshe karkace zaka mata da ita da kulli ta fallasa ka cikin jama'a muka san waye mun san waye ba wa'azi kuma ana yin sa wani lokaci wa'azi yana bouncing kai mai wa'azin ma kana cikin yi sai ka ga yayi bouncing ko sai dawo ka ji ya make ka kai ma ka fita kana makarkata saboda ya dawo kanka wa'azin to haka lamar wa'azi yake amma gaskiya dai dole a faɗe ta Allah ya ba mu iko ne wanda baya kula da iyalansa eh ya ci amana saboda iyalai amana ne Allah ya baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana cewa kafabir al-har'i ithman ay yudai'a man yamliku quta a wata riwaya kafabir al-mar'i ithman ay yudai'a man yaqul duk ma'anarsa da zunubi ya ishi ga mutum wanda zai walakantar da waɗanda shine Allah ya bada abincin su a hannunsa ko kuma waɗanda suka jingina gare shi suka iyalantu da shi zunubi ne kai watsi da matanka zunubi ne kai watsi da ƴaƴanka ka kika sama musu an san Allah ya bawa kowa gwargwadon ragon da ya bashi ne wani an bashi da yawa wani kaɗan wani kuma kaga an kuntata masa ba amma abin da ake bukata liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'al Allahu ba'da usri yusra wanda yake da wadata Allah ya bashi ya ciyar a wadace wanda Allah ya kuntata masa arzikin sa ya ciyar daga dan abin da Allah din ya bashi amma kada ya zauna haka ya daskare Allah baya daurawa bawa sai abin da ya riga ya bata shine zai ce ta ciyar in har kana ta fama ana nema kadan ake samu ba a wadatuwa yau a dan kawo yau kuma ba abin nan amma dai kana iya kokarin ka baka kuma fasa ba to Allah sai maka alƙawari sai ya ji Allahu ba'da usri yusra Allah zai sanya sauki bayan kuncin da aka shiga ciki indai ka dogara ga Allah to Allah subhanahu wataala zai buɗa maka amma lallai babban laifi ne mutum ya watsi da iyalansa kaga wani sassafe sai kama hanya ruta ba zai dawo ba sai dare ya suka yi shi babin da ya dame shi ko kuma yanzu zai tawo matarsa biyu ƴaƴansa 11 sai ya ɗauki naira 100 to ga wannan ku zai dawo ku yi da shi su yi mai da 500 kuma ba zai dawo gida ba alhali shi kuma a can wajen zai san yadda ya kara ma ruwan da ya ci ya je ya sha shayi ya isa ya rongo ya ci imana wani ma ya ci shinkafa da wake ya samu kuɗin da zai saya har zo kuma wani zai sha su kuma ya basu da naira 500 irayi wajen nawa to wannan duk zalunci ne wallahi Allah zai tambayi mutum a ranar alkiyama don me yasa ake aihuwa nan in ba za ka yi rukiya ba daure na wajen ka ba ka daina aihuwa amma sai kai ta haihuwa ƴaƴa ko ba za ka kula da su ba wallahi akwai zalunci a bar mata da ƴaƴa tana shan wahala za a fayyace a kiyama kar ka yadda a kai wannan gando yi kokarin ka ba su haƙoƙinsu in ka ba su haƙoƙinsu kiyamar ka sai kai haske Allah ka shirar da mu an roƙa yi mana addu'a
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا رب الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نتوسل إليك بما قرأنا من القرآن أن تتقبل منا دعاءنا أن تعلم بقوائدنا فتقبل منا يا رب العالمين اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء فلا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.